الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar Asabar ce da daidai da 24 ga watan Zulqa'ada, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 22 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na uku daga cikin jerin karatutukan littafin Sheikh Usman Ibn Muhammad Ibn Saudi, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Littafin Rafiqa tul Ikhwan wallafar Sheikh Usman Danfodio. Litabwini dilalatul kitabi was sunnati wal ijma. Ku Rafiqa tul Ikhwan litabwini wujubi dilalati ku dalilatul kitabi was sunnati wal ijma. Wato saƙon da ya aika wa dukkan ƴan uwa musulmi don ya tabbatar da wajabcin bin Al-Qur'ani da sunna da ainihin wato ijma'i. Idan jama'a ba su manta ba, a karatun farko na wannan littafi malam ya kawo mana bayanan farko waɗanda ya kafa hujja da su akan abi Al-Qur'ani da kuma abi sunna. Mun fara shiga bayanan da malam yake dangane da wajabcin bin ijma'i sai ainihin lokaci ya ƙure mana. A yau za mu tashi inda malam ya ce, qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, wa man yushaqiqu ar-rasula min ba'dina tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wanda dukke ya saba wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, bayan shari'a ta bayyana gare shi yake bin wata hanya wadda ba ta mu'minai ba, to shi kenan sai mu rabu da shi da abin da ya zaba wa kanshi, tura shi wutar jahannama. Allah wadare a ce wutar jahannama ita ce makomashi. Kamar yadda ne mana bayani a karatun da ya gabata cewa wannan aya tana nuna haramcin saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayan al'amari ya bayyana gare ka cewa ya tabbata manzon Allah ya faɗi wannan magana, bayan ka gane saƙon da manzon Allah ya zo da shi, haramun ne ka ainihin saba. Wannan haramcin kuma haramci ne da ya kai zuwa ga kafirci. Sannan lazimin saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, to kuma za a ga wannan mutum ya kauce wa hanya ta mu'minai. To in har an fahimci haka, to kenan lazimin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma shine bin hanya ta mu'mini. Don haka in dai har za ka bi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to lallai za a same ka kana bin hanyar mu'minai, su ne salafus salih. Idan kuwa har ka ki bin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to da za a same ka kana bin waɗanda ainihin suka biyo bayan shi da kyautatawa ba, domin hanyar guda ɗaya ce. To duk mutumin da ya baran-baran da al'amarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo dashi, ya kama wata hanya wadda ba ita ce hanyar mu'minai ba, to babu shakka ya shirya wa kanshi musiba. Don haka Allah madaukakin sarki yace zai rabu da shi da wannan musiba ita ce bata a nan duniya kenan. A ranar lahira kuma Allah zai tunkuɗa shi wutar jahannama. Karshe sai Allah ya tirda wannan makoma tashi ita ce wutar jahannama. Bayan da Dawudu ya kawo wannan aya, sai kuma ya ce, wasu hadisi, a cikin hadisi, la tajtami'u ummati ala dhalala. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce al'ummata ba za ta haɗu akan ɓata ba. Wa alaikum bisawabil a'zam, ku rinka taruwa ko ku rinka bin inda jama'a suka fi yawa. Wa man faraqa al-jama'a, domin duk wanda ya rabu da jama'ar musulmi, qadra shibrin, daidai da ɗani guda, daidai da tazara ɗar kaɗan, faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi, to ya ainihin wato cire amanar musulunci daga wuyan shi. Amana da musulunci yake da ita a wuyan kowane musulmi na cewa zai kiyaye jinin shi da dukiyar shi da alfarmar shi da mutuncin shi, to wanda duk ya rabu da jama'ar musulmi ya fandare gefe guda, to babu shakka wannan ya cire wa kanshi wannan amana, ya cire wa kanshi wannan daraja. Wannan hadisi jama'a ya zo da lafuzza da dama waɗanda nake so in yi amfani da wannan damar insha Allahu ta'ala in dan haskaka mana dangane da waɗannan lafuzza da hadisin ya zo da su, domin hadisin ya zo da lafuzzan da wasu sun inganta da yawanci kuma ba su inganta ba. Dan hudu ya kawo wannan lafazi na la tajtami ummati ala balala. Wannan lafazin shi ne lafazin da ainihin aka fi sani, kuma shi ne lafazin da ya zo ainihin wato a cikin littattafai kamar su Ibn Majah da makamantansu. Abu na farko kenan, amma akwai wasu lafuzza waɗanda sun zo akan wannan hadisi kamar la tajtami ummati ala al-khata, cewa al'ummata ba za ta haɗa kan kuskure ba. A wani lafazi la yajma'u Allahu ummati aw hadhihi al-umma ala al-dalala abadan wa yadu Allah ma'a al-jama'a. A wani lafazi ya zo da sa'altu Allah an la yajma'a ummati ala dalala fa ataniha al-hadith. Sannan sai lafazin man faraqa al-jama'a wa law qayda shibrin, shi ne wanda ainihin wato dan hudu ya kawo ya hada da wancan lafazi. Da farko dai tukuna lafazin la tajtabi ummati ala al-khata, wannan lafazin gaba daya babu shi, mutane ne kawai suka saba fadin shi a baki cewa la tajtabi ummati ala al-khata, wannan lafazin gaba daya bai zo ba a baki, kawai mutane suke tarwaito shi haka. Allah ya kyauta. Amma lafazin cewa la tajtami ummati ala dalala, al'umma ta ba za ta hadu akan ainihin bata ba, ya zo a cikin littafin Ibn Majah a kitabul fitan babu sawadil a'zam, hadisi na 3950. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda Anas yace shi yace inna ummati la tajtami ala dalala, dallai al'ummata ba za ta hadu akan bata ba. Fa idza ra'aytum ikhtilafan, da haka in ko ga sabani fa alaykum bis sawadil a'zam fi, to ku koma inda tarin jama'a suka fi yawa. Wannan hadisi kamar yadda ka ji na ce al-Imam Ibn Majah ya rawaito shi da wannan lafazi, hadisi ne da'ifi, domin Abu Khalaf al-A'ma wanda yake cikin isnadin da shi da ainihin malamin shi dukkanin su ainihin mutane ne masu rauni. To amma akwai lafazin Tirmidhi da lafazin Hakim wanda Abdullahi dan Abbas ya rawaito cewa la yajma'u Allahu ummati aw qala hadhihi al-umma ala dalala abadan, har abada Allah ba zai hada wannan al'umma tawa akan bata ba. Wa yadu Allahi ma'al jama'a, hannun Allah na tare da inda jama'a suke. Wannan lafazin da yadda ainihin wato ka ji shi shi lafazi ne hasan, wato babu laifi game da shi, kuma al-Imam at-Tirmidhi da Hakim kamar yadda na gabatar su ne suka ainihin fitar da shi. Tirmidhi da ya fitar da shi a cikin ainihin kitabul fitan babu ma ja'a fi luzumil jama'a, hadisi na 1166. Hakim kuma a cikin al-Mustadrak mujalladi na farko shafi na 116 kitabul ilmi. Sannan sai lafazin cewa sa'altu Allah an la yajma'a ummati ala balala fa ataniha, wannan hadisin da'ifi ne munkari bai tabbata ba. Imam Ahmad shine ainihin ya ruwaito shi. Lafazin man faraqa al-jama'a walau qayda shibrin, wanda ainihi shi ma dan hudu ya kawo shi ya hada da wancan lafazin, gaskiya shi ma lafazi ne wanda ainihin bai tabbata ba. Kenan in kun fahimce ni da kyau abin da nake cewa, wannan ainihin wato hadisin da wannan lafazin da dan hudu ya kawo shi ba isi ne, a takaice sakamakon maganar ke. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan godiya ya kawo wannan hadisi ne don ya tabbatar da wajibcin abi ijma'i da kuma haramcin asabawa ijma'i. To amma abinda muke cewa ita ayar da dan godiya ya kawo ta wadatar game da hujja da ake nema dangane da wajibcin bin ijma'i. Domin Allah cewa yake wa man yushakkikar rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Wanda yake saba wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan shiriya ta bayyana gare shi yake bin wata hanya wadda ba ta mu'minai ba, to zamu jidda mishi abin da ya nema wa kanshi din a nan duniya. To bin wata hanya wadda ba ta mu'minai ba ita ce ina mu'minai suka hadu, ina ne mu'minai kansu ya hadu, to wajibi ne ka zama kana tare da nan. Kamar yadda na fara bayani karatun da ya gabata, duk lokacin da aka yi magana hadin kai kowane dan kungiya sai ga cewa sai in an shiga kungiyar shi ne sannan aka hada kai. Asalin shi hadin kan musulunci wato babu wani suna da ake haduwa na wata kungiya ko na wata dariƙa ko na wata tafiya ko na wata makaranta ko makamantan haka. Hadin kai abinda ake nufi shine haduwar zuciya. Na farko ya zama kowanne dan Allah yake, ya zama babu wanda zai sa son zuciya ga al'amarin addini, kuma kowa yana fuskantar Allah ne yana neman gaskiya. To koda an samu sabanin fatawa a lokacin da wani zai ce in an yi tafiya ba za a fara yin kasur ba sai an kai mil 48, wani kuma ya ce a'a da zarar an fita bayan gari da za a yi tafiyar daga gare shi za a iya fara kasur, wannan ba shi ne rabuwar kai ba. Ku kiyaye, rabuwar fatawa a fiqhu ba ita ake kira rabuwar kai ba, amma abinda ake kira rabuwar kai shine kana ji kana gani maganar da wani ya fada kai ka san haka maganar take gaskiya ce sai ka ce ƙarya ce, saboda me? Saboda ba dan kungiyar ka bane ko ba dan dariƙar ka bane ko ka ne mishi wani jin haushi na wani dalili daban. Wannan asalin shi ne rabuwar kai, kuma me ya haifar da shi? Kun ga san zuciya. Na biyu daga cikin abubuwan da na haskaka suna kawo rabuwar kai shine rashin wadataccen ilimi a tsakankanin malaman da ke jagorancin jama'a. A yayin da wani ya kai martaba ta ya faɗi magana a ilimi saboda ya santa, wani kuma shi yake shugabancin jama'a kaza ko masallaci kaza ko kungiya kaza ko dariƙa kaza, suka wakilta shi ya yi wannan maganar a madadinsu a halin shi kuma bai san wannan maganar ba gaba ɗaya. To a nan abinda yake wajibi a kansu wannan matsala, to ba zai shugabance su ba don bai da ahaliya, bai da cancanta a ita. Idan ko su ba su fahimci haka ba, shi ya fahimta sai ya nuna musu gaskiyar lamari, wannan maganar da suka tura shi ya je ya wakilce su ya yi magana a kai ba shi da ilimi a kan tabbesanta ba. To kaga anan shi kenan babu san zuciya. Saboda me? Saboda ya san bai san abin da za a je a yi magana ba. To amma shi ya san bai sani ba, ko kuma su sun san shi bai sani ba, amma sai su ce dole dai su samu spokesperson, dole su samu wani da zai magana a madadinsu a halin maganar da zai yi bai san abin da ake magana ba. Yanzu aka ce kowace kungiya kowace dariƙa ta kawo malami zai yi bayani da alhazai dangane da aikin hajji. Akwai kungiyoyin da suke tura malaman da shi malamin da suka tura bai taba zuwa aikin hajji ba, bai san komai game da aikin hajji ba sai abin da ya karanta a iziya, iziya kuma an rubuta ta fiye da shekara 500, sai abin da ya karanta a risala, risala kuma an rubuta ta shekara 1000. Mai risala lokacin da ya rubuta risala shi kanshi bai taba zuwa aikin hajji ba. Yaushe littafin da aka rubuta shi shekara 5 zai iya gamsar da kai game da zuwa aikin hajjin bana, balle littafin da aka rubuta shekara 1000? Bari in gaya muku, littafin da aka rubuta bara bai isa ya gamsar da kai ya koya maka aikin hajjin da zaka tafi bana ba. Domin abin da ya cancanta shine hatta malaman da za su yi wa'azi game da alhazai kamata yayi a ce wata uku kafin a tafi aikin haji sun je sun kewaya sun ga yadda kasar Makka din take da yadda wuraren ibadojin suke domin su zo su hada wa alhazai fikira daidai da yadda abun yake in sun je sun gani ba haka ba tun daga Ka'aba har zuwa masallacin Annabi har zuwa cikin garin Makka har zuwa ko ina daga bare da muka je aikin haji zuwa yanzu da muke magana gaba ɗaya komai ya canza to duk abin da zan zo in gaya muku a game da aikin hajjin da naje bana nayi gini akan saboda naje bara afwan bana za a tafi aikin hajji karshen ta wasu abubuwan zan ta muku kwatance da waɗannan abubuwan tuni babu su yanzu ka tafi kofar harami gaba ɗayan duk wani gini an make shi in ba darut tauhid ba to kenan yanzu ni dinnan da na san wurin na dade ina zuwa kenan tunda wata biyu da suka wuce ban je ba yanzu in naje gaba ɗaya zan zama ba gidaje ni me kake tunanin wanda bai taba zuwa ba sai wani wanda ya taba zuwa wata biyu da ta wuce shine cikin Ramadan ya je yanzu ya dawo sai aka ce mike wa alhazai bayani sai mike yana jawabi waɗancan ƴan kungiya suna zaune sai suka ji kai jama'ar da ke wurin nan sun gamsu da jawabin da wancan ɗan kungiya ya yi ana ta jinjina kai ana yaba miki sai wancan kungiya sai hasada ya kama ta a ce kai ma mike yi magana a madadinmu su kaɗai za su yi magana sai ta yi sai ce to jama'a mu gaskiya saboda Allah abubuwan da yana ya faɗi din rikici ya kawo ba mu yarda da su ba sai a hargitsa taron sai a tashi sai a ce musulmi kansu yaro tsakani da Allah kun yi wa musulmi adalci tsakani da Allah haka ƴan boko suke yi a ce wannan veterinary doctor ne ma'ana likitan dabbobi ne sai a tafi taro dangane da harkar da ta shafi cutar malaria su ake yin malaria ne mutane ke malaria sai a je a sa veterinary doctor ya yi magana me zai faɗa da sai ku bashi magana irin cutar da kudan tsando yake sanya wa shanu jama'a wannan shine ya raba kanmu a Najeriya san zuciya da karancin ilimi daga wasu waɗanda ke jagorancin wasu ƙungiyoyi da wasu ɗariku wallahi al'azim idan da za a cire wannan shikenan babu matsala ina fatan mun gane ta gaya muku mun je aikin haji yau shekara uku ta jihar Kaduna din nan muna bin alhazai muna ta musu wa'azi ashe wai wani hasada ta kama shi dan menene ko menene sai a ce a nemo albani ya zo ya magana a nemo albani wai shi hasada ta kama shi shi kuma yana ganin wai gashi nan wai yana karantar da hadisi ne a wata jami'a da ke Kaduna wai yaya shi ba a damu da shi ba to ai matsalar shi ne ba a san shi bane koda ya sani da yawa bai bayyana ga jama'a ba ashe ba laifin jama'a bane ko ko jama'a ba su ce malam ka san hadisi ne ka tashi kai mana jawabi malam ka san ka bane za a yi ta bin alhazai haka ne amma ga wanda tsawon shekaru ana tafiya tare da shi ya sani bari mana kai ma a san ka a shi ya san to dan haka kawai wai yana neman wacce dama zai samu sai ya hargitsa wurin dan haka an gama aikin hajji lafiya ranar karshe ta hajji na miƙe ne musu wa'azi ne ma ba akan aikin hajji ba nace to kun ga wannan haduwar da aka yi jama'a me ya ba za a sake haduwa ba har abada dan haka kowa yayi kokari ya fi dan uwan shi akan abubuwan da aka zauna mai yiwa wannan ya barawa da wannan ruwa wannan ya nuna na wannan akan haka ne wa'azin sai wani ya ce to malam yau karfe nawa ne za mu je mu jifa sai na ce in Allah so za mu fita wurin nan 11 ne kafin mu isa wurin rana ta yi zawali sai mu yi jifan nan bayan zawali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi sannan sai mu dawo masjidul khaif sai mu zo sai mu yi sallah sannan shikenan sai mu gangara Makka iya abin da na faɗa ke sai ta yi sai ce a kullum shi ma ana iya jifa sai na ce a ni dai na ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne aka ce sai na jawo littafin umdatul ahkam al kubra na kusa da ni sai na bude sai na karanta na ce jama'a kun ji dalilaina da Allah kai kuma ka miƙe ka karanta mana daga manzon Allah yadda yake ko yaushe amma dai ka ji inda sahabbai suka ce manzon Allah baya yin jifa sai rana ta yi zawali a wannan rana kai kuma ka tashi ka gaya mana sai ce a duk malamai sun haɗu akan haka sai nace eh amma a ina aka faɗa haka to su ba sa son rikici su ba sa son a kuntata jama'a nace a'a har yanzu ba kai magana ba
kokuwa sai zuwa kai magana to she na tashi ne katakace da shi a wurin nace da haka duk suka harge tsana Najeriya mun shi yanzu yake PhD a jami'ar Dan Hodiyo da Sokoto kaza kaza sai nace to kaje ka samu babban malamin da kuka dogara da shi a wannan jami'ar a Hadisi kaje ka same shi ni kuma malamin shi ne ni ne graduating din shi ni ne coordination na thesis din shi na PhD har wannan shago na a kaso muke anan yazo ya zauna sai da wata uku anan yake kwana nace kaje ka same shi so ko kun fahimta jama'a to wannan ina ga muku gaskiyar labarin abin da ya tarwatsa kasar kenan amma kasar akwai alkhairai masu dindin yawa akwai malamai akwai bayin Allah akwai masu son a tafi lafiya a zauna lafiya amma wani shi matsalar shi dan menene za a ce wai wani yayi jawabi jama'a sun yarda a tashi haka gaskiya shi sai ya harge tsauri abin da ya cutar da mu kenan duk inda aka je taro jama'a madadin a ce jama'a wane ne masani game da kaza ya tashi yayi jawabi in ya tashi yayi jawabi shikenan mai tambaya yayi mara tambaya sai a tashi amma aka zo taron musulunci dan izala idan ya miƙe magana sai dan dariƙa ya ce pau 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 wallahi bi yadda ba idan dan dariƙa ya magana sai dan izala ya ce sam shi wallahi tallahi bi yadda ba dan me za a ce wani ne zai faɗa shi ma sai ya faɗa ko kuma uwana ya faɗa ni ma sai na faɗa madadin an zo taro wani ya tashi yayi jawabi jawabin da naji ni na gamsu sai a ce to wani kai ma tashi kai jawabi sai in ce alhamdulillah ai malam da ya mana jawabi wallahi mun gamsu Allah ya saka da alheri to wani ne koma ya haka sai a ce a dan izalan kake cewa Allah ya saka da alheri wani ya ce dan dariƙan kake cewa yaushe za mu ci gaba ma'ana ita gaskiya ba za a yarda gaskiya ba ce sai in ta fito daga kungiyar ka gaskiyar lamarin jama'a wannan shi ya tarwa tsakanmu amma kanmu ba a rabe yake ba fatawoyi da suke sabawa har sahabbai suna fatawoyi su sabawa juna wannan yace kaza wancan yace kaza amma wannan ba shine yake raba kan musulmi ba so waɗannan fatawoyi da suke yawo wannan yace kaza wancan yace kaza in dai fatawoyi ne suka zo ta ilimi kuma babu san zuciya to ba suke raba kai ba amma fatawoyin san zuciya da jahilci su ne abubuwan da suke raba kai ku duba jama'a yau shekara 15 da ta gabata 1995 mai lecture a jami'ar nan ta Ahmadu Bello akan duniyar aljanu da shaitanu da sihiri duk bayanan da nake ne ina kawo dalili daya bayan daya ne wanda har yau bayanan nan duk da ne suna nan intact kasar 11 ne babu abin da na faɗa a cikin kasusuwan nan wanda har yau ne na dama shi saboda kafin faɗa sai na tabbaci da na tattale dalili na haka siddin sai wata ƴan kungiya sai ga dan menene wani yaje tara mutane irin haka to mu ma sai mun yi da haka sai suka zo duk abin da nace eh su kuma sai su ce a'a duk abin da nace tauhidi sai su ce shirka duk abin da nace sunna kawai dan haka akai shikenan aka koma aka gana tarwatsa mas'alolin shikenan mu kuma da ma a manhajiyar mu in muka riga muka fada dan ka zo kai hayaniya ba za mu sake kula ka ba amma abin da muke cewa Allah zai tabbatar da gaskiya yau akwai wani dan wata kungiya ko dan wata dariƙa da yake musu dangane da ruqya kuma saboda shi kanshi wanda za a sa yayi raddin matar shi tana da aljani ko ɗin shi tana da aljana don haka yayi magana da aljani a ɗakin shi ko yayi magana da aljana a cikin gidan shi to amma can an sa shi ya ce kafirci jama'a ina za mu je to kuma jama'a zai yi a ce kowace baiwa sai Allah ya ji ta a bakin ka idan Allah ya daukaka wani aka ji kaza a bakin shi kana nan kai kuma sai a ji kaza a bakin ka kuma ma menene ya zafi wai dole ne a matsayin ka na malami sai ainihin ka bayyana kamar yadda kowane malami ya bayyana shin bayyana ita ce manufar malami ne ko ku addini ya yadu addini ya yadu addini ya yadu menene yake wargaza kan mutane ne ake zama fici-fici suwana sun kafa masallaci madadin mu dobe wannan masallacin da suka kafa ya isa mana ya biya mana bukata sai mu ce a mu ma sai mun kafa namu dan haka sai zama sai ka je gari sai ka ga a cikin ahli sunnan ne zaka gani a cikin ƴan tariqun ne zaka gani nan ga masallaci can ma ga masallaci so da haka tun ana wargajewa tsakanin ƴan tariqa da ƴan izala an koma izala da izala ta wargaje tun ana wargaje a tsakanin ƴan ɗariƙa da ƴan izala, yanzu ɗariƙa da ɗariƙa ta wargaje, komai ya wargaje. Kuma duk abin da ya kawo wannan shine me? Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Haka Allah ya ce wa annabin Allah Dawud, mun sanya ka ka zama jagora a duniya, to kar ka sake ka ainihin bisan zuciya, kai hukunci da gaskiya a tsakanin mutane. To san zuciya sharri ne, tunda ka ji ga Allah madaukakin sarki yana kwabar annabawa kasubi. Saboda haka jama'a, yanzu gwagwarmayar da ake a kasar ita ce kowa ya sanya tsoron Allah a zuciyar shi, ya kuma cire san zuciyar shi. Sannan duk abin da ka san baka sani ba, to ba dole bane fa a lokacin da wani bayani ya zama ka san abu. In ɗaliban ka suka zo suka ce algafata malam, wai ka ji wata matsala ta taso, baka sani ba, sai ka ce wallahi ban sani ba. Ba abin da zai zama maka da mutunci, sai ka ce baka sani ba, ka sani ba. Shikenan, idan ba haka ba, a wancan lokacin mun yi amfani da ɗakin taro ne fa na Congo, na ainihin wato Center for Islamic Legal Studies, kuma takardar gayyata sa gayyato min wannan, suka aiko mana a wannan lokacin. Har yanzu na aje takardar gayyata, Malam Abdul Karim shi ya sanin takardar gayyata 1995, cewa in zo in gabatar da lecture akan wannan matsala da ta taso. Ba wai bi ne na je kawai na ce na zo zan yi lecture akan abun ba, don haka ranar farko da za a yi lecture sai da na gabatar da takardar. Idan ya zama wannan matsalar ita ta tayar musu da hankali, yanzu wannan makarantar da muka gina ta, daga cikin dalilan gina ta akwai gabatar da tarurruka da makaloli da lakcoci ire-iren waɗannan abubuwan da suke tasowa a duniya. Abin da muka rubuta kenan cewa za mu rinka gabatar da seminars, paper presentations, workshop, lectures on national and international issues on religious, politics, economics and general issues, ma'ana matsalolin siyasa, tattali, addini da matsaloli da ke tasowa a duniya. Don haka gaba ɗaya girman makarantar nan sama ɗakin taro ne wanda akalla a lokaci guda zai iya ɗaukar mutum 500. Sannan makarantar tana da gidan rediyo a cikinta wanda yake ana yin wannan program ɗin, duk jama'ar da ke yankin za su iya kamawa ko talbijin. A wannan lokacin kuma in muka ce muka fara ɓallo ire-iren waɗannan matsalolin, muka ce za mu lacca a kai irin waɗannan ƙungiyoyin, kenan aiki bai ƙare musu ba, don wannan matsalar ƙwaya ɗaya ce ta rike musu wuya. Don me albani zai ce ana magana da aljani? Don me zai ce aljani na shiga jikin mutum? Don me zai ce ana kaza? Don me zai ce ana kaza? Matsala ce da duk duniyar musulunci an san ta fiye da shekara 1400 don annabi ya zo da ita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matsala ce wadda al'ummar musulunci gaba daya sun amshe ta saboda Qur'ani ya zo da ita. Kuma cututtuka ne waɗanda ke damun mutane suna zuwa wurin ƴan bori da ƴan bokaye, sai aka ce ga solution, ga amsa, ga magani, ga abin da ya dace a yi. Sai suka ce a tunda dai albani ne ya zo da matsalar, a haɗu a ce ƙarya ne. Allah ya ji ƙan Malam Ibrahim bawa mai shinkafa. Akwai lokacin da ya haɗu da su a Yola, yake ce musu ku matsalar ku mutanen Zaria, albani ne yake ba ku haushi, don haka sai ku da kuna rusa abubuwan musulunci. Yace shi yasa kullun ake zagin ku a wasu bangarorin, don ba za a fahimci da albani kake matsalar. Shi ya faɗi magana yace a duba wuri kaza, kasar din ya yaɗu, an je an duba an gani, kai kuma ka ce ƙarya ne. Sai mutane su ce waɗannan irin wawaye ne. To yanzu a lokacin da muka zo muka ce za mu yi lecture anan akan cloning, kuma wannan makaranta ce muke da ɗakunan tarurruka waɗanda suka dace da fasahohi irin na zamani, muna lecture za mu iya harbawa a jikin bango, mu nuna maka ga abin zai yi a gutsuri wani ɓangare na jikin ɗan adam, a yi ɗan adam zai yi ko ba zai yi ba, sai mu ce maka zai yi, yaya abin yake, sai mu ce gashi zai yi kaza, zai yi kaza, zai yi kaza, sai a zo a gabatar da lecture. Nan ma za a yi rabbi kenan, to har zuwa yaushe? Amma babban matsalar ita ce inda ba albani ne ya faɗi ba, to da shi kenan sai a yi shiru, amma tunda albani ne ya faɗi to sai a yi raddi. Ita irin rayuwa ce mace ciki haka. To daga nan ne za ka gane matsalar mutanen ƙasar ba ƙungiyoyi ne suka raba su ba. In da ƙungiyoyi ne suka raba su, to ni da ba wata ƙungiya nake ba, da sai a rabu da ni ashe. In da ƙungiya da ƙungiya ce take faɗa. Amma matsalar ita ce waɗannan matsalolin guda biyu, san zuciya da ƙarancin ilimi, su kadai ne suka tarwatsa al'amarin. Abubuwan da muka faɗi shekara 20 ko 25 da ta wuce suka yi musu yanzu kuma gashi sun dawo suna tabbatar da su ashe a wancan lokacin menene yasa suka yi musu ashe ba su sani bane to ashe ba musu ake ba in baka sani ba karkai musu sai kace a kare ni da sani ban sani ba ban sani ba ya abin kenan jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka saboda haka abinda wannan karatu na dan fodi yake cewa wajibi ne abu duk abinda al'ummar musulmi suka hadu akai sai yace وإذا حققت وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع إذن هرك تبتت دوجب تنبين القرآن دا سنة دا حدور مالمي بما ذكرنا دا دليلا دا مكا قباتر فاتبئها شيكي ننسيك بقى القرآن دا سنة دا إجمائي وزن أعمالك قل ناك ما تيزم وزن أعمالك بها سيك أينهم واتوب ودا أيكا كا دا القرآن دا سنة دا إجمائي واسأل العاملين بها سنن كتنبي وطن دسك أيك دا القرآن دا سنة دا إجماع في كل عمل ديني دا دون الأمر دون أيك نا الديني أردته واند كان في ذاكي سيك أينهن تنبي متانن دك أيك دا القرآن دا حديث دا إجماع إن وافق السنة فتفعله إن يادات دا سنة سيك أيكتا وإلا أمد دات دا سنة با فتتركه شيك ننسك ربدهم kaji abin da dan hudu ya kawo maka kaida yanzu dai tunda ka tabbata cewa wajibi a bi qur'ani wajibi a bi hadisi wajibi a bi ijma'i saboda dalilan da muka gabatar ba magana muka ta ra'ayi ba sai yace to duk abin da ka tashi zaka aikata sai ka auna da qur'ani da hadisi sannan sai ka dubi waɗanda suke aiki da qur'ani da hadisi sai ka tambaye su idan aikin ka yayi daidai da alqur'ani da hadisi da ijma'i sai ka aikata idan ya saba to ka bari ولا خير عند الله في فعل البدعة domin babu alheri a wurin Allah dangane da aikata bid'a al-muharrama bid'ar da take haramun ce wal makruha da kuma bid'ar da take makruhiya ce ina fata an gane ma'ana an hada abubuwa biyu ne a wuri daya bid'a mugun abu ne abinda aka kirkiro to kuma sai ya zama Allah ya haramta nau'in yin wannan abu to sai kuma kai abin kuma ka kawo shi da sunan addini na farko ka saba wa Allah shi yasa ya zama haramun na biyu kasantuwar ka kawo shi kuma da fuska addini shi ya maida shi bid'a to in abin yayi tsanani shine sai su ce mukaffira wannan bid'a tana kafirtar da mai ita kamar ka ce Allah madaukakin sarki ba shi da siffa Allah bai da hannu Allah bai da kafa Allah ba zai zo ranar alkiyama ba Allah ba a sama yake ba yanzu waɗannan bid'o'i ne a cikin aqida waɗanda suka kafirta wanda ya kudurce su to haka kuma bid'ar da za a ce ta zama haramun kamar ka kawo kida cikin masallaci ko kuma ka kawo rangaji a lokacin karatun alqur'ani to waɗannan sai a ce sun zama bid'o'i waɗanda suke haramun ne kaga dai na daya an hana ka kai kida asalin kida an hana ka to kaga haramun to kawo shi da nufin kuma cewa addini ne shi ya maida shi bid'a dan haka bid'a haramun to akwai abin da zai zama an hana ka ne a matsayin makaruhi kada ka aikata kaza sai kuma ka aikata wannan abin da nufin cewa wannan abin addini ne kamar waɗanda ke gyada kai a lokacin da za su yi ruku'u a sallah da dama mutane a ƙasar nan musamman a da yanzu wannan bid'a Allah ya rage mana ita da ikon shi idan mutum ya zo karatun ainihin Fatiha da sura yana gamawa an zai ruku'u sai da ya dan gyada kai haka sannan sai ruku'u an hana ka kai wannan a sallah a salatan to sannan kuma kai da kake yin haka sai ka komo kana yi da nufin me addini to sai zama bid'a makaruhiya to malan cewa yake babu wani alheri game da aikata bid'a da take haramun ko wanda aka karhanta ta wad dalilu ala jitinabil bid'a akwai nuskar da ta zo da wad dalilu ala wujubi jitinabil bid'a na'am ha wad dalili wad dalilu ala wujubi ataku yawa wad dalilu ala wujubi jitinabil bid'a dalili dangane da wajen cin nisanta bid'a qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wanda diye kirkiro wani abu a cikin al'amarin nan namu wanda bashi a cikin shi to wannan abun an mayar mishi
ma'ana a cikin addinin nan na musulunci ka kirkiro wani abu wanda shi abun ba shi a cikin addini to an mayar maka to anan ba wata kuskurima da za a yi wannan hadisi imma abin da ka kawo asalatan babu shi a addini ko kuma asali akwai shi amma addini bai kayyade ba sai kai ka kayyade to yanzu aka ce kaza bid'a ne ba yin abin ne bid'a ba kayyadewar da ka kawo ita ce bid'a tunda addini bai kayyade ba ko kun fahimta yanzu zaka iya zama a matsayin ka na musulmi ka karanta alqur'ani shikenan sai aka ce to shikenan kada ka karanta alqur'ani kullun da safe sai ka je wurin wani malami ya diba maka juz'i kaza zaka karanta kar ka wuce nan ba fa ka je koyo ba a ka iya karatun alqur'ani amma wai bai halatta ka dauka ka karanta ba sai wani ya ce maka to daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine aikin yau daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine aikin gobe to yanzu aka ce wannan bid'a ce to karka koma ka ce qur'anin ne bid'a a qur'ani ba bid'a bace ko kun fahimta me ake cewa bid'a wannan kwasawar da kai di da wani yayi maka shine abin da aka hana suna daga cikin hanyoyin bid'a kayyade abin da shari'a ta itlaqi ko itlaqin abin da shari'a ta kayyade shari'ar musulunci ta ce kai subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 cikon na 100 kace la ilaha illallah da ka tashi sai kai subhanallah kafa 100 walhamdulillah kafa 100 wallahu akbar kafa 100 ya zama 300 sai aka ce kai bid'a sai ka koma kace la ilaha illallah yanzu nan jama'a zikiri ne ya zama bid'a sai ya ce a ba zikiri ne ya zama bid'a ƙarin da kai a cikin abin da aka kayyade shine bid'a su kullun ta tabirza ita ce shi wanda yake magana cewa kaza bid'a ne wani lokacin bai san me ga magana ba sai a ce a zikirin ne bid'a sai ya ce yi bid'a ne mana a ba zikiri ne bid'a ba adulteration gurbatawar ƙarin da aka yi shi ake magana akan bid'a shesa al-imam al-shatibi yake cewa irin wannan ita ce al-bid'a al-bid'a al-ibafiyya abin yana da asali sai aka kawo wani abu aka jingina mishi mutakace sai ka cika ta da man gyada madadin man fetur zaka tashi ba za ta tashi ba kaga tsantsar abin da ka sa ba shi ake sawa ba kai sauri ko ku a man fetur din ne amma sai ka gurbata shi da engine oil motan nan za ta yi lafiya to asali ya kamata jama'a su tsaya su fahimta abinda ake cewa cewa Allah ya ala lillahi dinul khalis addini tatacce to na Allah ne to wannan addini tatacce idan aka ce kai sallar azhar raka'a hudu karatu a koye sai kai sallar azhar raka'a hudu karatu a bayyane sai a ce kai bid'a to karka dawo kana hayaniya cewa ai ma an ce sallar azhar bid'a ce a'a ba a ce sallar azhar bid'a bace cewa akai kai sallar azhar raka'a hudu karatu a bayyane sai kai sallar azhar raka'a hudu amma sai kai karatu a aka ce kai a koye sai kai a bayyane to yi da kai a bayyanan bayyanawa ita ce bid'a wannan yana da wahala a gane ne to wannan na daga cikin matsalolin mu a Najeriya sai wani ya je ya dauko abin da shi ya san abin ba yi da asali sai a ce wannan abin bid'a ne sai ya ce la ilaha illallah yanzu karatun qur'ani ma sun ce bid'a salatin annabi sun ce bid'a sun ce la ilaha illallah bid'a sun ce zikiri bid'a a'a hada zulmun fil khitab wannan zalunci ne a cikin magana kuma Allah baya taimakon azzalimai shi yasa sai kaga duk wannan hayaniyar ba ta hana a fahimci gaskiya saboda an yi zalunci a cikin magana domin abin ba cewa akai salatin annabi bid'a bane a'a wani salati ne ka kawo kuma ka ce ya shallake na annabi kuma ya shallake alqur'ani sai ka ce a'a a tsaya a qur'ani a tsaya a na annabi sai ka ce a'a kai ga wannan sai ka ce maka to wannan bid'a ne sai ka ce an ce na annabi bid'a sai aka ce a'a kai kanka zaka ce salati goma ga annabi sai kuma kada aka ce salati kaza ashe wannan na annabi ne wancan ba na annabi ba to shine aka ce a tsaya a na annabi din sai kuma ka ce a'a to ashe kai ka kai rikici
to saboda haka kullum abin da ake so mutane su fahimta shine kirkiro wani abu ka kawo a cikin addini wanda ba shi ba shi yake kawo fitina mutum ne kwanta ya rasu a halin matar shi tazo da wani da daga gidan mijin ta da ya rasu ko kuma mijin ta da ya sake ta da mai gidan ta ya rasu na yanzu sai ta ce sai a hada da wannan da agola a cikin tattaruwar maciya gado zai yi ba zai yi ba ko da kuwa shi mamacin kafin ya rasu ya ce wannan da dan shi ne ba za a bashi gado ba dan ba dan shi bane to yanzu idan aka hargitse ya kamata a ce asalin ƴaƴan wannan mutum da asalin matan wannan mutum sun kawo rikici ko kuwa ita ta kawo rikici da ta kawo wanda bai da gado ta ce a bashi saboda haka wannan ita ce matsalar mu kuma wallahi tallahi Najeriya ba za ta taba zama lafiya a tsakanin musulmi ba wallahi sai lokacin da aka cire wannan san zuciya wannan san zuciya sun yi fama da shi a Makka su ma da Madina lokacin sarki Abdulaziz baban su Fahad an yi fama da wannan malam Taqiyuddin al-Hilali da malam Sultan al-Ma'sumi Taqiyuddin al-Hilali shine babban malami a lokacin Hilal al-Ma'sumi shine limamin Ka'aba a lokacin minbarai hudu ne a kofar Ka'aba a lokacin har yanzu akwai hotunan Ka'aba da ga sunan ko kai internet ka duba waɗanda aka dauka a wannan lokacin naka zo za a yi sallar juma'a a Ka'aba fa sai ga waɗannan sun koma gefe guda a ga sallah ta ana ba za ku da sai ce a mun Shafi'awa ne to wata sallah fa sai ce a Malikawa ne in sai gama sai Shafi'awa su je su hau ma su minbarin ba za su hau wancan minbarin ba minbari hudu Hanabila su zo su yi Hanafiya su zo su yi sarki Abdulaziz yace duk a rushe su yaya take a zamanin annabi aka ce minbari ɗaya ne yace a mai da ita haka limami ɗaya shine sai suka koma suka ce yana fada da malaman fiqh tsakani da Allah wannan fada ne da malaman fiqh to asalin matsalolin fa kenan a yau idan ka tafi aikin hajji a Saudi Arabia limami nawa ne ke limanci a Ka'aba daya limami nawa ne a masallacin annabi daya ina nufin a lokaci guda limami daya ke yi arafa limamai nawa ke yi daya dan haka kan musulmi ya hadu ba hayaniya wannan son zuciyar idan har ba a cire ta a kasan nan ba duk wani taro da ba a kira na hadin kai wallahi in ma ya zama wani dan siyasa ne kawai yake son ya hada kanku ku saka mishi ƙuri'a ya tafi ba ku ya san yan iska ne ba za ku gyaru ba dan haka kawai zai amfani da ku ko kuma kawai wani dan hayaniya ne ya kasa gane asalin menene ya raba kan musulmin Najeriya amma sai an cire son zuciya kai abin da ka kawo ka san ba daidai bane eh bari so da dama za a yi taro za su je sai kaga mutum ya hakikance yana magana idan aka tashi sai in kira mutum in ce malam eh ni kaga ni ba dan izala bane ni ba dan dariqa bane ni ba na daya cikin su tsakani da Allah tsakaninka da Allah wannan maganar da ka fada a wurin taro tsakaninka da Allah har da Allah haka maganar take sai ce a to ai wannan ne ya bata min rai shine nace billahi lazi sai na wargaza taron wallahi jama'a anan taron mu na karshe anan ofishin jama'at Nasarul Islam gashi nan a kawo taron mu na karshe abin da muka yi kenan da wani ya tashi ya ta zage zage ya rusa duk matsaloli gaba daya kuma ni na san wallahi ƙarya yake saboda na san yayi karatu abubuwan da yake fadan ni na san ya san ƙarya ne ce na ce mishi tsakaninka da Allah maganganun da kai akan maganar da wani yayi tsakaninka da Allah ka yarda haka suke kuma daidai ne sai ce a wai ai wannan ne ya bata mishi rai jama'a dan me ba mu zama haka tunda wani ya bata mini rai sai yanzu in ce abin da ya fada gaskiya sai in ce ƙarya ne to duk dai wanda ya kawo wani abu cikin addinin musulunci wanda ba addinin bane to manzo Allah cikin lumana yake an mayar mishi manzo Allah bai ce ko mu ce wai an mayar maka ka je ka san yadda za ka yi da abinka an mayar maka ina fata an gane wa qala sanna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kullu muhdathin bid'a duk abin da aka kirkiro bid'a ce wa kullu bid'atin dalala duk kuma bid'a bata ce lafazin hadisin farko Bukhari ya fitar da shi
lafazin hadisi na biyu Muslim da Nasa'i suka fitar da shi duk wani abu da aka kirkiro bid'a ce duk abin da ku bid'a ce to bata ce ya kamata a gane me annabi yake nufi da duk abin da aka kirkiro yana nufin abin da aka kirkiro aka kara akan addini dan karka sake kace microphone da ake wa'azi da shi bid'a ce dan kaji mutum yace to ai microphone ma da la speaker ai bid'a ce tunda dai kun ce abin da aka kirkiro aka kawo cikin addini sai yace a kai ku ko yana rage wani abu a cikin ita sallar tafiya aikin hajji a jirgin sama yana kara wa aikin hajji wani abu na rukuni ko na mustahabi ko na wani abu babu abinda ake magana shi ne wannan abin aqida ce wannan abin ibada ce wannan sallah wannan azumi wannan zakka sai ka zo sai ka kawo wani abu a cikin shi sai ka ce maka wannan abin larura ce ta sa kake yin shi ko kuwa sai ka ce a'a ai shi kanshi wannan addini ne sai ka ce maka to a ina yazo to annan abin da ake sa rai ka kawo alqur'ani da sunna sai ka kafa sai ka haucewa ai wani kutubi ne yayin mafarki a ƙasa kaza yace ya ga wani gausi yana yi a cikin mafarki shine ainihin aka bada fatawa cewa a rinka yi akwai falala hujja zai ta za ta zama cikin mafarki abinda suka ce mani ita madabin mana mata duk wanda ya dogara da mafarkai ya mutu kai kawai ma dogara ka mafarki an yi mafarki a wuri kaza an yi mafarki a wuri kaza abinda annabi ya faɗi a ido biyu a cikin shekaru 23 din nan Qur'ani da hadisi shine addini sannan karka dauko wani abu ka jingina don in ka jingina abin ya gurbace kuma Allah yana cewa ala lillahi dinul khalis Allah kadai ne yake da addini tsamfar addini duk wasu wadanda suke addini akwai gurbata a cikin addinin su to Allah bai karban gurbataccen addini saboda haka abinda wannan karatun yake cewa wajibi ne a nisanci bid'a dan hujjo yace dalili saboda annabi ya ce wanda ya kirkiro wani abu ya kawo cikin wannan addini to an bayar mai to abinda ka kirkira ka kawo din shi yake kira bid'a shi yasa jama'a bari mu fara muku wani albishir da zaran mun gama wannan karatun kun ga littafin da za a karanta insha Allah ta'ala dan yanzu ana son a shimfida platform ne mai kyau ana son a gyara yanayi ne ana son a gyara wa kowa tunani ya dawo taitayin shi ya san cewa kawai bin alqur'ani da sunna shine zaman lafiya gashi dan mudu ne ya rubuta saiful umma ila tibai sunna Allahu akbar mana dan hudiyo a matsayin shi na da platinum madadin da ya rike tsumangiyar nan shanu yake korawa sai ce ayo al'umma ake korawa zuwa ga bin sunna gashi kora al'umma zuwa ga bin sunna sama kun gani gashi dan hudiyo ne ya rubuta wannan miyan ayoyi ne da hadisai dan hudiyo yake a kowane babi game da ni wajibi kawai abi annabi yace ba sassauci no compromise ba wanda za a sake saurare inji dan hudiyo kashi wani babban mutum a kasar nan wanda jikan dan hodiyo ne kuma yana alfahari jikan dan hodiyo ne nan nan sai ga wani kanin shi yana sallah yace a wace irin sallah ta wagga wannan wace irin sallah ce sai yace a to wani malamin mu ne mu ma dai muka ga koyar a cikin bidiyo mu ma shine muke yi yace a wagga bid'a ta wagga sallah shehu bai santa ba bai kuma yadda da ita ba shikenan rannan sai Allah ya kai ni har gidan wannan babban mutum kuma kanin nashi ne mun je za mu yi wani aiki me ya faru sai ce to Allah shi kara ma karama wanga mallamin shina ya koya mana wagga sallah da ka gama nai sai to mallam ina ka gama wagga sallah kai kuwa nace wallahi ranka shi dade a littafin kakanka Allah ya taimaka lokacin na tare da laptop dita sai na je na bude hada da printer sai muka yi printing sai muka bude babin sifar sallah annabi na fara kwararo mishi sai yace Allahu akbar ka ji jawabin bayin Allah shige duk abin da muke da'awa wallahi ba abin da muka kara abin da dan hudu ya kawo kai wallahi har yanzu ma ba mun rabi ba
dan wani abin muka faɗi billahi da tuk sai an kusa ridda ai shi ne Sheikh Ahmad Lemo ya faɗi 1984 yace wallahi wani karatun ma na dan bidiyon aka faɗi ɗan izala ma ba za su iya dauka ba kaga karatun bidiya da ɗan izala ka fa dauka to wani kan tin ya fita daga garin tin Allah jama'a Allah wasu tafan na dan bidiyon ka zo kana karanta sai Allah sai ka ji kana tsima dan kowaye kai sai ka ji kai penalty Allah baka isa ba in je mu tafan dan hudu ne akwai tafan dan aka bude sai duk yanda kake ganin ka sai ka kai ma ba ka samu rahama ba eh da gangan ne aka tsaya tafan ai saboda an fito da tafan wato za su rike ta kowa ne saboda kowa zai ga cewa to dole ya gyara kuma ba a shiri a gyara ba sai da kace a dan ne ai ta sanya wasu ai ta sharhi ai ta ƙarya amma a tsayawar tafan dan hudu in muka fara karatun littafin nan in Allah ya so da an gama wannan shi za a yi kowa ya nema a gidan suna fiye da shi naira 50 ko naira 100 ka je ka neme shi sauqul umma ila ittiba'i sunna kora al'umma ma'ana yau ba shanu za a kora ba al'umma ake korawa kawai dan hudu ya ga ana tabata lokaci ne shi ne da bare ya rike sandan shi kawai ai ta kada su kawai dole a bi Allah madaukakin sarki ya taimaka malan dan godiyo yake cewa wal bid'atu ma laysa lahu aslun fil kitabi was sunnati wal ijma' bid'a ita ce abin da ba shi da tushe a cikin alqur'ani da sunna da ijma'i duk abin da bai da tushe ba inda za a same shi a qur'ani ko hadisi ko ijma' to wannan shine bid'a wad dalilu aidan ala ijtinabil bid'a nan ma yasa ala wujubi wad dalilu aidan ala wujubi ittiba'a ala wujubi ijtinabil bid'a har yau daga cikin daliman da ke wajabta a nisanci bid'a ma qad dhakarahu an-nawawi fi sharh muslim maganar da nawawi ya fadi a cikin sharhin muslim min ziyadatin hasana na wani qari wanda yake kyakkyawa da yazo a cikin wannan hadisi ya'ani qaulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato magana annabi da yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarninmu a ciki to an mayar mushi to kaga wannan ƙarin riwaya da aka samu ingantaccen ƙari ne dan hudu yake cewa to wannan wani dalili ne na musamman akan cewa duk abin da kake sai ka duba manzon Allah ya umarce ka kai babu umarnin manzon Allah ka bari ai mardudun alaihi wato an mayar mai da abin ghaira maqbulin minhu ba a karba daga gare shi ba bayan da Sheikh dan hudu ya gama kawo waɗannan ayoyi da hadisai Allahu akbar kun ji akan haka dan hudu ya gina da'awar shi to yanzu fada da irin wannan da'awar jama'a ba zai rugurguza kowa ne ba shi yasa gaskiya dangin mu gobirawa akwai wani abu da suka koma suna yi gaskiya ba a wasa da harkar addini gobirawa daga baya sai suka mai da dan hudu kuma ya zama abin wasa ranar sallah sai a fito kaga an samu wasu sadaukai sun rike makamai ana ina dan hodiyon yake dan kaza kaza ana ashariya to wallahi al'amari na dan hodiyo wallahi ba wasa bane taba dan hodiyo yanzu dan hodiyo ya zama kayan Allah mun tun da yayi wakafin kanshi yana magana addinin Allah to kana taba shi to da Allah kake yi ina fata an gane in ka je gobe ranar sallah in ka ga irin yadda ake yi malam wai wasan sallah ne ake wai an maida abin kamar kuma ya zama wata al'ada sai ana rike makami haka wai ana ina dan godiyon yake dan jar kaza kaza ana ashar to wannan gaskiya kuskure ne Allah madaukakin sarki kiyaye shehu yake cewa unzuru ya ikhwanul muslimina ya ku ɗan uwana musulmi ku duba wa alamu ku sani anna tariqal haqq wahid hanyar gaskiya guda daya ce ghaira mukhtalafin hanyar gaskiya ba ta sabawa kwaya daya ce kuma kowa ya santa qala allah ta'ala allah cewa yayi wa anna hadha sirati mustaqima wannan tafarkina ne mai kakke fattabi'uhu sai ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku sake ku bi wasu hanyoyi fa tafarraqa bikum an sabili waɗannan hanyoyi sai su ainihin raba ku daga hanyar Allah zalikum wasaqu bihi wannan ita ce wasiyar da Allah ya yi muku la'annakum tattaquna idan har kuka bi ta za ku zama masu tsoron Allah jama'a kun ji abin da Allah ya faɗi a cikin alqur'ani da ya karanto ayoyi ya bayyana dokoki sai ya ce to wannan ita ce hanya ta mai kakkiyar hanya ku bi fadodar kar ku bi wasu hanyoyi waɗanda ba wannan ba sai ta raba ku da hanyar Allah wannan ita ce wasiyar Allah jan kunnan da Allah ke muku kenan dan haka ku kiyaye wannan doka za ku zama mutanen kirki dan hodo da ya kawo wannan aya sai daure ta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda hadisi ne sahihi الامام ابن حبان يا فتر ده شيء اتكين صحيح للتافين شيء هكذا الامام الدارمي يا فتر ده وانا عيني الحديث يتي قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الله يقال مش يردائي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وترانا يجامن ذاني دوب شيني معنى خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا اي خطا طويلا وكما خطا عريضا معنى وترانا من ذن الله يجامن ونزعني حكا واتو من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم قرر ما لنيني بوغج ما لنيني تنكا فن أسوة College of Education كو Teachers College كو FCE كو كافن أسوة degree ميسونا D8 كو وانا أبنى معنى من ذن الله شي ما لن تشت مصممتي inda ya kai zai tashi ya kwatanta a aikace sai ya kwatanta inda ya zama zai nuna da hannu sai ya nuna da hannu inda zai yi drawing sai ya yi drawing manzo Allah duk ya iya sallallahu alaihi wasallam duk wata rana da ya tashi zai kwatanta musu sallah sai ya hauka minbari da ya hauka minbari sai ya kabbarta ya yi karatun Fatiha ya yi sura ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u kamar zai yi sujuda sai ya sako da baya da baya sai sujuda a ƙasa da aka idar da raka daya ta biyu sai sake komawa haka har aka idar da sallah da aka idar da sallah sai yace ayyuhan nas ya ku jama'a inna ma sana'atu hadha ma aikata haka ne lita'allamu salati dan ku koyi sallata shi yasa na hautudu ne dan ku hange ni da kyau ku ga nake abin a aikace a cikin wata riwaya ta wannan hadisi ne ta'allamu salatahu dan ku koyi ya ake sallah akan minbari kaga a aikace kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam an tafi aikin haji jabiru yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kai raƙuman shi su kuma sahabbai sun kewaye shi cewa yake ainihin khudu anni manasikakum jama'a ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni fa inni la adwi la anni la akhujja ba'da ami hadha domin ban sani ba ko bayan bana ba zan sake yin aikin hajji ba jabir yace inda aka je wurin sassarfa annabi ya sassarfa wurin da za a taba annabi ya taba inda za a tsufa annabi ya tsufa inda za a yi jifa yayi inda za a daura gani a yafo a dago komai sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koya musu dan haka da jabir ya tsaya ya koyi wannan aikin hajji karshen rayuwa sai ya zama shine babban malami game da aikin hajji wata rana Muhammad bin al-Hanafiya yana daga cikin ƴaƴan Sayyidina Ali in ka so kenan a fakaice zaka iya cewa jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da cewa ba Fatima ce ta haife shi ba sai yazo yace to na kawo dangina ne daga cikin mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda a koya mana yaya kakanmu ya aikin hajji wannan shine albarkar jama'a shine kai rayuwar annabi ya koyar idan aka zo kwatance sai annabi sallallahu alaihi wa sallam wata ran sai sa yatsa yana ce musu yau din nan katangar ya juju da ma juju ta huje sai ce kamar haka da riwaya yace sai annabi ya hada babban yatsan shi da yatsan shi dan Ali sai ya kewaya haka ya nuna musu a aikace annabi ya musu wa'azi a lokacin ainihin aikin hajji yace musu inna amwalakum ko inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha yace jama'a jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne kamar yadda yau din nan take haramun yau ranar sallah kamar yadda take haramun yau a nan garin Makka kamar yadda take haramun a cikin wannan wata mai alfarma hal ballagtu jama'a na isar da sako sai suka ce na'am sai manzo Allah ya daga yatsa ya nuna sama yace Allahumma fashhad
Allah kana sama kana ji kashi kida dan haka manzon Allah is a demonstrated teacher ba zan ce was ba dan wani dan boko ya taba cewa indai na cewa is na ce mishi a indai na cewa is sai dai in ce was na ce a a manzon Allah was never was manzon Allah is never was in kace manzon Allah was wato maganganun shi ba su da sauran validity ba su da sauran quality so turancin ka is not constructive ma'anan aka ce manzon Allah was ma'ana manzon Allah da ne yake da daraja da ne fata shi ina manzon Allah is forever ina fata an gane dan haka manzon Allah is a demonstrative teacher manzon Allah malami ne wanda ya iya karantawa a aikace da jawabi yadda kowa sai ya gamsu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai ya kai matuƙa fa amarya za a kai a Madina dan ka gane manzon Allah komai yake nuna a aikace amarya za a kai a Madina an dawo sabon tarewa sai Aisha su ne za su kai amarya manzon Allah yake to kin san mutanen Madina fa suna da dan san waka Allah ya sa dai ku ne iyayen amarya kun iya dan waka da in an ji za a dan yi musu sai ta ce ban iya ba manzon Allah yake haba ko danki dan ce atainakum fahayyuna nuhayyikum manzo Allah ya rera mata ma'ana manzo Allah komai yana yi a aikata ne madadin ya ce to ki dan samu wata waka bana wata ƴar tsohuwa ta koya miki a shi sai wani manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to a yau ibnu mas'ud ya ce wani karatu ne manzo Allah zai fassara aya ma'ana tafsirin aya ne ba amma sai aka koma blackboard aka dauko ainihin gawayi ko aka dauko chalk ko aka dauko maka yana nuna musu a aikace shine yace khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama khatta manzon Allah ya zana mana wani dogon zane wa khatta an yaminihi khututan sannan kuma dama da wancan dogon zane sai yayi wasu kananan zane a dama wa khatta an shimalihi khututan ya kuma zana wasu kananan zane zane haka a hagu da wancan dogon zane fa qala sai yace hadha sabili wa hadhihi subulun kun ga wannan dogon zane to shine hanya ta wadannan kananan zane dama da hagu su kuma sune hanyoyin da Allah yake fadi da yake cewa wala tattabi'u subula kar ku bi wasu hanyoyi wa ala kulli sabilin shaytanu kunga Allah yace kun ga wadannan kananan hanyoyi da ke dama da hagu da hanya ta to akan kowace hanya dai akwai wani shaytani ya da'u ilaihi wanda ke kira zuwa ga wannan hanya yuridu bihi ahlal bid'a shehu dan godiyo yace annabi yana nufin yan bid'a yan bid'a sune ladanai da ke kira a taho a bi wadancan hanyoyi wadanda ba na manzon Allah ba wa kullu man da'aka ila bid'atin shehu sai ya fara sharhin hadisin yace to ka saurara ka ci duk wanda ya kira yake zuwa ga bid'a ko waye fala tujibu kakka an samu فقل لرسوله ان الله تعالى حرم اجابه مثل هذا ليزو اتاكو نسكر هكا يزو ايه فدا ودان ايكن wannan mutum da yake raye ka zuwa ga bid'a in ya aika wani ne yace kai ka ce wa yana yazo za a yi taro kaza za a yi shagali kaza to ga ya wadan aikin ka ce Allah madaukakin sarki ya haramta amsa irin wannan kira thumma tala rasulullahi to bayan da dan hudu ya dan tsaya yayin sharhin hadisin ne sai kuma ya koma cikin hadisin yace sai ko manzon Allah ya karanta ba'da al-khatt bayan yayi wannan zane hadhihi al-aya sai karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqima wannan ita ce hanya ta mai kakkiya ya al-khatt wato annabi yana nufi da hanya mai kakkiya ita ce wannan dogon zane fattabi'uhu dan haka ku bita wala tattabi'u subula kar ku bi waɗancan hanyoyi ya'ni al-khutuba wato annabi yana nufin waɗannan kananan zane da ke dama da hagu fa tafarraqa bikum an sabilihi sai su rarraba ku daga bin hanyar Allah ku kiyaye jama'a baya yuwa ana bin hanyar Allah ana bin hanyar wani bai yuwa ana bin hanyar manzon Allah ana bin hanyar wani imma hanyar Allah hanyar Allah imma hanyar wani hanyar wani dan haka manzon Allah ya gabari ya nuna musu aikace in ba haka ba zai iya musu bayani amma kaga saboda manzon Allah yana da fasahar bayani
sahabbai kuma suna da kwarewa wajen dauko bayani yanzu kai din nan da kanka zaka iya gane menene wanne irin zane annabi ne zane ne ya ja dogo haka sai kuma wasu kananan zanannuka haka a gefe dama da hagu ya jajja haka sai ce to ga hanyar Allah ku bi ta waɗannan ƴan kananan hanyoyi da kuka gani dama da hagu to su ne hanyoyin halaka a kansa akwai wani sheɗani a kan kowace hanya shine dan hudu ya ce sheɗanin su ne ƴan bid'a waɗanda ke kira zuwa ga bid'a su ne waɗannan sheɗanu a kan hanyoyin to in ka sake ka amsa kiransu to za ka bar waccan hanyar to da zarar ka bar waccan hanyar ku halaka za ka yi to ba nan ba ina son ku dubi abinda Allah ya faɗi a ƙarshen ayar da yake cewa fatafarraqa bikum an sabili sai bin waɗannan hanyoyi ya raba ku daga bin hanyar Allah ka duba ka gani ne mutum ne yake alfahari da shi musulmi ne sai dai shi dan kungiya kaza ne shi dan tariƙa kaza ne su ne mabiyawa ne an manta da Allah madaukakin sarki an manta da manzon Allah an manta da addinin musulunci a halin duk annabawa gaba ɗaya sun yi alfahari ne sun danganta kansu da addinin musulunci saurari annabin Allah Yaqub da ya zo mutuwa Allah cewa ya am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di Allah yace kuna nan lokacin da mutuwa ta zo wa Yaqub ya tattara ƴaƴan shi yace in na mutu me za ku bi qalu sai suka ce na'budu ilahak Allahn ka zamu bautawa wa ilaha aba'ik Allahn nan da iyayenka suka bauta da kakanninka Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa kakanka Ibrahim da kakanka Ishaq da babanka ainihin da kawunka Isma'il kakanka Ibrahim sannan babanka Ishaq da kuma babbanka Isma'il sai suka ce ilahan wahida Allah daya wa nahnu lahu muslimuna kuma mu musulmi ne ga Allah mun sallama wa Allah wannan shine jawabin da ƴaƴan Yaqub suka yi mishi sune su Yusuf to sa'an nan ka koma ka ga me Allah madaukakin sarki yake fadi a bisa harshen annabi Ibrahim Allah yace wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إبراهيم ده إسماعيل سنة جينا كعبة الدعاء سكي سنة شوى الله كرقى منا يا الله كسامو مسلمين جريكا كنت الدعاء النبوة يوسف بيجم ملكي ده النبتة da malanta da fassarar mafarki da duk daukaka da kyau karshe kat sai ke cewa rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith Allah ka bani mulki Allah ka sanar da ni ilimin fassarar mafarki fatira as-samawati wal ardi Allah kai ka halicci sammai da ƙasa tawassani muslima Allah ka dauki raina ina musulmi wa alhiqni bisalihin Allah ka hada ni da bayinka na gari wannan addu'ar annabin Allah kenan Yusuf menene cewa yake yi Allah ka dauki raina ina musulmi idan ka tafi kabarin za a tambaye ka ne a ce wa ma dinuka me addininka duk kungiyar da ka fada wuta zaka tafi duk dariƙar da ka fada wuta zaka tafi duk movement din da ka faɗi wuta baka tafi zaka ce man rabbuk waye ubangijinka duk wanda ka kira in ba Allahu ba wuta baka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum mutumin da aka aika muku ne zaka ce duk shehin da ka faɗi ko shugaban kungiyar da ka faɗi ko malamin da ka faɗi ko malamin ka ne kai ko ubanka ka faɗi wuta baka sai ka faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to komawa a bi waɗannan kungiyoyi da dariku shine ya raba mutane daga asalin hanyar Allah don kuma aka rabu da hanyar Allah to shikenan sai a rikice sai a fara fada amma an ana hanyar Allah hanyar ta ishi kowa amma waɗancan hanyoyi ba su ishi waɗanda ke bin su ba dan haka zaka ji kullun ake gogoriyo wannan ya koriyan nan wannan ya koriyan can amma hanyar Allah ta ishi kowa dan haka kai alfari da kai musulmi ne ba kai dan kungiya kaza ba kana mujahid wa zaid ibn aslam dan hudu yace malam mujahid da malam zaid dan aslam malamai ne manya cikin tabi'ai suka ce siratul islam was sunna abinda yake nufi da hanyar Allah musulunci da sunna wasubulu wadancan hanyoyi kuma albid'u wal ahwa wadancan hanyoyi da aka hana bin su sune bid'o'i da san zuciya wadalilu ala wujub ittiba'i sunna wa ijtinab al bid'a dan hudu yace har wa yau karin dalili game da wajancin bin sunna da wajancin nisantar bid'a ma qalahu abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu maganar da Abu Bakar ne Siddiq Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ya fadi yanzu wannan karatun da muke yana tabbatar da cewa dan hudiyo ahlus sunna ne kuma dan hudiyo yayi kira ne zuwa ga bin alqur'ani da sunna da kuma bin tafarkin su Abu Bakar tun daga shi har yana hujja da maganar Abu Bakar daka duk wani jindiki da yazo yace yana son ya jaddada musulunci irin yadda dan hudiyo yayi sai aka ga yana zagin Abubakar to ya nuna ba hanyar dan hudiyo yake bi ba daka ga waɗanda ba su sani ba yara ne mai yiwa an haife su ba su wuce shekara 25 ko 30 ba asalin abin da ya hada mu rikici da ƴan shi'a kenan a Najeriya rikicin dafaffai rikici ne tsoho ba na kwanan nan bane rikicin kuwa shi ne a MSS muka taru muna yin addinin musulunci da nufin cewa za a yi gwagwarmayar samar da gwamnati ta musulunci wannan ita ce manufa ta gwagwarmayar MSS a wancan lokaci ana kokari ɗaliban nan da ake sa rai nan gaba cikinsu za a samu malamai sarakuna shugabannin ƙasa ƴan siyasa lauyoyi likitoci injiniyoyi ƴan kasuwa a yi kokarin a saka musu kishin musulunci yadda bayan shekara 30 waɗannan da suka zama matsala sun kauce waɗannan yara sun zama su ne a madadinsu shikenan ƙasa ta gyaru don haka fikirar farko da Allah ya saka wa ɗaliban a lokacin cewa to a zo a karanta littafan ɗan hudiyo a ga menene ke cikin littafan nan a zo a yi aiki da su a zo a gyara musulunci irin yadda ɗan hudiyo ya yi dan haka kun ga ashe asalin da'awar ba da'awa ce da aka dauko ta daga kasar waje ba da'awa ce da ake so dakan daka shi karɗaka tankadan bakin gado ma'ana a cikin gida za a yi da'awar kuma ba wani littafi da za a amfani da shi na kasar waje aka ce a zo a karanta littafin dan hodiyo da ni da makamanta na na daga abin da ya fara kai mu Kano shine mu je mu nemi littafin dan hodiyo kuma mu samu malamai tsofi su karanta mana littafin nan mu san su abinda aka yi agenda kenan a MSS ana nan cikin wannan tafiyar a daidai wannan shekarar da aka fara fitar da wannan agenda ita ce 1979 a cikin masallacin ADU na main campus gashi nan da ka shiga anan aka zauna aka yi wannan taron da dukkan umara'u na MSS na ƙasa gaba ɗaya ba na Zaria Area Council ba akan cewa a je kowa ya je koyi littafin dan hodiyo a dawo a zo a yi ana cikin haka sai ga gwamnati a kasar Iran ta kafu da sunan gwamnatin musulunci wanda Khomeini ya jagoranci sai suka yi ta aika wa ɗaliban duniya da takardu daga ciki har MSS sai aka aikowa MSS suka karanta wannan wasiƙa suka ji daɗi sai aka ce to abinda za a yi don a lokacin ba maganar shi'a ne ake ba har Iran ba ta cewa shi'a abinda ake cewa gwagwarmayar musulunci a ƙarƙashin wannan aka rubuta a Iran cewa to MSS ta Najeriya za ta turo wakilai aka tura waɗannan wakilai wanda daga ciki akwai Ibrahim Yakubu Az-Zakzaki yana daga cikin umara'u da aka tura suka je da suka je aka yi murna aka kai su aka nuna su aka yi kaza aka yi duk abin da aka yi to menene biyo baya MSS suka dawo sai iraniyawa suka turo wakilai aka zo aka sake zama a cikin wannan masallacin na ABU Man Campus a 1979 yau shekara 32 kenan. Aka zo aka zauna suka ce to sun ji daɗi ne irin yadda aka tashi gari gari aka je aka yi musu murna, shine suka zo su yi bangajiya kuma su ji menene mu kuma muke da shi a ƙasa don mu ma mu kai ga irin abin da suka kai, tunda su yanzu sun kai sai su taimaka mana. Aka ce madalla spokesperson na MSS a lokacin ya miƙe ya yi jawabi shine Malam Aliyu Tukur-tukur, yanzu da nake maganar mai yawa ina jina shine limamin nan Tukur-tukur ga tana ga baki ga hanci ka ji ka tambaye shi. He was the then spokesperson on behalf of MSS. Shine ya miƙe ya yi jawabi a madadin MSS, ya tashi ya yi jawabi cikin hikima cewa madalla mun gode, amma ziyarar mu da wakilai suka kai kasar ku mun fahimci cewa kuna da wasu akidoji waɗanda in muka kawo su kasar nan to kasa za ta rikice, dan haka mun gode muku da za mu kawo irin karatun ku kasar nan ba, amma kun ga littattafai muna da su malaman kasar mu sun rubuta mana, tunda ku yanzu kuna da gwamnati ku je ku buga mana littattafan nan ku kawo mana su mu je wurin malaman mu a Soro su biya mana mu zo mu yi gwagwarmaya irin ta malaman mu, shikenan ku kun yi irin ta malaman ku ma mun yi irin ta malaman mu, to kun ga mun zauna lafiya. Me ya fi wannan magana hikima? Ba abin da ya fi wannan fasaha, don in ka je ka ɗauko wani abu ka zo da shi ƙasar ka, abu na farko tukuna za a yi ta rikici ne shekara 100 ba a fahimci abin ba kai baka cimma manufarka ba, amma yanzu ka tashi ka ce waɗannan littattafan su za ka gina duk wanda ya maka rabbi sai ka ji an buge shi kafin a iso wurinka ka huta a ƙarƙashin wannan. Sai suka ce to su gaskiya saboda Allah ba wannan ce manufarsu ba, su abin da suke so shi ne lallai suna son matasan MSS yi gwagwarmaya, amma abin da suke so a ɗauko mazhabi na ja'afariya na shi'a ithna a shari'a a zo a yada a Najeriya a yi gwagwarmaya a ƙarƙashin shi, wannan kan za su taimaka da littafai, za su bayar da admission, za su bayar da komai ake so. MSS suka ce gaskiya ba za mu karɓi wannan ba, da haka taron nan ya tashi kusan bayan sallah azhar aka watse taron da ba a sake irin shi ba kenan har yau. Sai zazzaki ya lallaba shi kadai sai ya tafi Iran, sai ya ce huwa za'imuha, shi ya yadda zai yi wannan aikin, amma za su ba shi lokaci zai ta zuwa zai ta yi a dukunkuna har sai ya yi ƙarfi ya bayyana. Sai suka ce je yi, kun ji dalilin da ya sa tun a lokacin muka watse muke wa juna rabbi, kai abinda kake gani albani ne baya kaunar zanzaki, tun amanan mu ya a MSS kuma har abada in bai dawo ba billahi lazi la ilaha illa huwa, yadda sallah take addini haka wannan fadan ma addini ne, ma'ana ba a sa rai ba akwai ranar da baka daina sallah saboda kawai ka ga kayi da yawa, to wannan fadan kar ku ga an yi shi da yawa wai ya isa, wallahi baya isa, saboda cin amana ce. Idan da ba a samu bayan Allah da suka kafe a lokacin cewa ba za su ji ba, wallahi tallahi yanzu da yadda kake ganin kasar da ba haka ba. A lokacin sai aka samu wasu suka turje, tafiya ta ci gaba da tafiya har aka taho wasu ba su fahimci cewa akwai shi an ci a cikin tafiyar ba, sai muka taho 1981 ko 1982 Basawa Teachers College, a lokacin wannan mai dake da suna yanzu Federal Government College ga tunan a Basawa, yau wato a lokacin ita ce Basawa Teachers College, ma'ana kwalejin horar da malamai ne na secondary na maza a lokacin. Muka je muka yi wani IVC shine Islamic Vocational Course, a wannan lokacin ne na kira wani nake ce mishi amma fa a cikin tafiyan nan shi'a ta fara bayyana, sai ce a baka fahimta bane, Allahu Akbar gogar da ya ce, sai nake mishi wallahi akwai shi'a a cikin tafiya. Ana nan sai 1995 sai su waɗannan sai suka gano, sai muka ji su sun yi baran-baran da shi, muka taho muna masallacin biyu ke a 1995. Wata rana na je tun da rana sai na ga masallacin ba yadda na saba ganin shi na farko dai na ga duniyar da bishiya dake kewaye da masallacin an sare ta amma kuma ba fara irin ta sassaba ba ma'ana ashe bulalu aka tattala to ashe wayan nan zanzaki zai zo zai lacca a wurin su kuma wadancan da da muke gaya musu akwai yaudara ba su gane ba yanzu bayan shekara 25 sun gano akwai yaudara suka ce to na ganin shi shine sai mai bulala to ana cikin haka sai ga wani yaro na ganshi ya kunna shaddin shi da bulala dama da hagu nace lafiya yake ai ba lafiya yau malam nace me yasa mu yace a ayyo za ai bala'i ne nace to Allah ya kiyaye lokacin zanzaki yazo ya fara lacca suka kukan kura suka ainihin tarwata taro suka bi shi a guje shine ya haye kan manara ta masallacin biyu ke old campus malam Abbas Allah ya gafarta mishi shine limamin masallacin a lokacin malam Ibu shine mai kula da masallaci shine inda Dr. Ahmad na karatu kake jin mure shi yana cewa Allahu Akbar to wannan malam Ibu shi ya kaiwa zanzaki wani koko da ya sako yi fitsari a nan kasan manara kaje ka kai wannan labari wurin kowa kaje ka tambayi malam Ibu a gabana akai a cikin masallacin biyu ke to wannan ita ce darewa ta biyu ta tafiyar haka aka sake ana nan ana tafiya tafiya tana darewa sai waɗannan suke daga baya sun fahimci cewa akwai shi anci daga baya waɗannan suke sun fahimci akwai shi anci Aminu Dawa yana daga cikin yaran da suke bin tafiya a lokacin da ya wuce shekara 22 da 1995 suna daga cikin waɗanda suka zo suka shirya wani wa'azi a nan kofar doka muna nan da kasusuwan guda uku sunan kasusuwan jana'izar shi'a mana sun zo su binne shi'a ne har gida waɗannan su ne tarihin rigingimin da suka faru jama'a muka ce mu ba za mu ci amanar ƴaƴan musulmi da aka turo su jami'o'i da makarantun secondary da polytechnics da FCEs ba dan haka ba za mu ɗauko wata forin da'awa ba ba za mu ɗauko wata da'awa ta ƙasar waje ba a ƙarƙashin wannan mu kai abinda muka yi imani da shi shine mecece da'awar da dan hodiyo yayi ita muka gamsu akan ta a ita muke kwana akan ta muke tashi to kun ji da'awar dan hodiyo babu zagin sahabbai to duk wata da'awa ce dan yanzu da za ta zo ta ce ta zo ce gwagwarmayar jaddada addinin dan hodiyo ne amma kuma ana tsino wa Abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa da Abu Sufyan da Muawiya da Yazid to wannan da'awar ta saba wa da'awar da dan godiyo ya kuma yaudara ce ƙarya ce kuma sai mun ci gaba da bayyana ta muna gaya wa al'ummar musulmin Najeriya musamman nau'in yaudarar da ke cikin wannan tafiya me yake faruwa a yanzu ambasadan Iran a yanzu Muhammad Chika da Sokoto ne mutumin garin Sokoto yana daga cikin waɗanda a wannan lokacin suna tare da gwagwarmayar NSS amma suna gefe guda a nan ABU yau watanni kamar biyar da suka wuce wato dai a cikin watan March muka haɗu da shi a Abuja sai ce shi ko kamar ya san fuskar nan tawa nace mishi a ina yace kai da dadewa ne yace kai ma dan gwagwarmaya ne muke eh yace yawa yace masallacin ABU yace da duke yace yace yawa yace shine yanzu ambasadan Iran yace kaga duk abubuwan nan da ake fada mana yace wallahi tallahi abubuwan haka suke nace kamar me yace wallahi mutanen nan ba addini suke nufi ba yace suna lalata tunanin ƴaƴan mutane ne ka to da ya fara wasu magangami ya fara wasu magangami sai nake kai ambasada sai yace a ayo ai ba ku kuke fadi muke shakka yanzu kuma ni na fada yace to na baka invitation yace ka zo Iran zaka ga abubuwa da kanka yace waɗannan yara da ke tafiya cewa karatu za su yace sai yaro ya kare karatu kaf yace sai mu bincika kanshi ba komai sai dai indoctrination shine an juya mai tunani kawai ya zama dan shi'a sai a ce karatun da yayi daidai da degree yace sai mu sa malamai su bincika ana son a gane certificate din da suka bashi equivalency din shi ya daidai da diploma ko da degree ko da master sai ake to ai ba karatu komai akan shi sai dai indoctrination an dai juya mishi tunani kawai baya son sahabbai baya kauna al'ummar musulmi da yadda al'amuran musulmi suke amma tsabar karatun fa in business studies ne idan engineering ne idan kaza ne sai a samu ba komai akan shi wannan ambassador Muhammad Chika da ni da shi muke wannan magana yace saboda haka gaskiya saboda Allah ku rinka dakushe ma mutane guya game da tura ƴaƴan su kasar Iran zuwa karatu nace a duk wanda kaga ya je Iran karatu ba uban shi tura shi ba yace to sa'an nan ƴaƴan waɗannan jagororin tafiyar kuma yace ka zo ka ga yadda Allah ya wulakanta ƴaƴan su sakamakon cin amana ƴaƴan musulmi da suka yi yace suna can waɗannan kasashe ba abin da suke sai badala da iskanci kuma wannan shine halin da ake ciki a yanzu hakikanin al'amari wallahi alazim jama'a har ofishin ambasadan Iran naje don samun visa amma kawai ni ne da kaina ne nazari saboda tsaron lafiyata da rayuwata abin da ya hana ni tafiya kenan amma na so din je don kamar yadda yake fadi in je in gano da kaina to gaskiya saboda Allah jama'a wannan shine rikicin mu to mutanen da suke zuwa a matsayin su na ƴan siyasa ko ƴan boko sai su ce yaushe za a ce albani kamar ka kana zariya da kai da zazzaki ba za ku hada kai ba wallahi tallahi za mu hada kai amma a daina zagawa annabi sahabbai a daina tsine malaman musulunci ba mu da matsala mu ba sai ka bi da awar salafiya ba ba sai ka zama ahlus sunna ba ba sai ka zama dan kizala ba amma ka rike asulul islam amma kuma kar kai fada da abin da yake ma huwa ma'lumun min ad-din daruratan abin da ya samu gindin zama a musulunci kace sai an jijjiga wannan abin tukuna sannan za a yi musulunci wallahi ba mu hada kai da kai dan boko da ya suka same mu haka abin da ke za su takeici jama'a zariya amma wayan ka su hada kai a'a duk wanda ya sani ya sanna da sassaucin ra'ayi ba ruwa nan kana kungiya baka kungiya kana dariqa baka dariqa abin da ya dame ni ne kar ka sace ka bayyana da wani abu wanda yake rugurguza musulunci dariqa ka kaje ka ci gaba da ta shafe ni ba shi'ar ka ci gaba da ta shafe ni kungiyar ka ci gaba da ni ma kuma in ci gaba da abin da nake dan kabari na daban naka daban kuma Allah bai wakilta ni akan cewa dole sai kai ka bi abin da ni nake akai ba amma abin da Allah ya jarta min shine abin da ni na yadda da shi in bi kai ma abin da kai yadda da shi ka bi to amma idan a cikin abin da kai ka yadda da shi sai ka tsire wa Abubakar to wallahi ba zan hada kai da kai ba idan cikin abin da kai yadda da shi sai ka yi shakka game da ingancin wannan alqur'anin da ke hannun musulmi wallahi ba zan hada kai da kai ba so da ka kun ji matsala ta ni kuma na yadda wannan matsalar na gamsu ita kanta aqida ce a wurina haka idan za a yi kiran hadin kan musulmi to gaskiya saboda Allah a daina wata yaudara a ce wai makon hadin kai a je a gayyato wani malami na izala ko wani malami ne wake waken malamai a zo ainihin a ce wai za a yi wa'azin hadin kai duk ku daina wata yaudara matsalar ita ce ku janye wannan aqida ta kafirci da kuke zagin Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa ku daina shankatar da riwayoyin sahabi samura jindub samura dan jindub ku daina ainihin zagin Muawiya da ainihin Abu Sufyan ku daina kazafi da sarkin musulmi Yazid waɗannan abubuwan da kuke yi da a lokacin da MSS ta shawara a tafi ai karatu da ni da makamanta na da muka tafi karatun da tare da ku muka tafi da kuma yanzu ba ku samu kanku a haka ba lokacin sai kuka ki karatu sai kuka dauki Islam is based on political theories kawai wai musulunci shine ka je ka karanta wannan mujalla gobe ka je ka karanta wannan website gobe ka je ka karanta wannan English translation amma tsabar karatu fa ka zauna kai karatu a gaban malami littafi har ka sauke sai suka ki wannan kuma shine asalin musulunci shi yasa duk sanda aka bar wannan tsarin jama'a to za a bata abinda musulunci ya sani shine a saka littafi a yi hakuri a karance shi a ji me yake ciki a gama a sake dauko wani to bayan shekaru sai ga mutane sun tara ilimi mai yawa to amma an ci da zuci wai sai a ce a ga wata mujalla ka rinka karanta ta shahariya ce duk wata take fitowa ko duk mako to daga wannan mujallafa babu sauran wani karatu sai da kace aka waye gari gashi nan yanzu kida muzu su fito su karantar da irin wannan aqidar al-littafi babu sai da ce ana tafsiri tafsirin wani tafsiri ne aka dogara ake karanta a musulmi wannan littafin hadisi ne a cikin waɗanda suka yadda da su din su fito su sa tunda asalin matsalar karatun ba ai ba amma kuma an kawo al-kabba an kawo nadi an dora su duka gama nannada nannadanka da duk wani ainihin abu da zaka kawo ka sa ko hawa nawa ne amma matsalar ita ce zaka iya karantawa ka fassara ka bayyana to a karkashin haka sai ka shigar da da'awar da kake so ka shigar amma a sai dai kai ka zo a ce za a yi lecture ko a zo kai a rike ainihin wata makala a ce wai da haka za a addinin musulunci wai sai a ce wai waɗannan tafai duka yahudawa ne suka rubuta su su yahudawa jama'a ba su da lokacin yin wani abu sai waɗannan tafan suke tarbutawa jama'a ko mu tafan da muka mallaka a darul hadisi kadai aka ce yahudawa ne suka rubuta su wallahi ko yahudawa sun yi kokari a ce musulunci bai da